أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Juma'a wanda yau 11 ga watan Ramadan. Hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 23 ga watan hudu miladiyya 2021. Wannan aya da aka karanta a yanzu, an karanta ta a jiya, yanayi bai ba mu dama mun kai ƙarshe ga abin da Allah ya buɗa mu faɗa, dangane da abin da malamai suka faɗa a kanta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ahsanu, wane ne mafi kyawu ƙaulan ga magana. Ma'ana ana nufin cewa babu wani mutum wanda ya fi kyawun magana, mimman da ila Allah, kamar mutumin da ya kira zuwa ga Allah. Muka ce wannan ma'anarsa kammala wani da gyara wani, kullum ka kira bayin Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu darajar da ta kai wannan a ce kana kiran bayin Allah, kana ƙoƙarin haɗa alaƙa kyakkyawa tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Babu daraja da ta kai wannan. Mun faɗi cewa kira zuwa ga Allah ana yin sa ta fanni biyu. Akwai kira da fatar baki, kira da kalamai masu kyau, wanda wannan za mu samu cewa aiki ne na annabawa da almajiransu da wanda suka ci gadon wannan ilimi nasu. Gaba ta biyu, kira zuwa ga Allah da ayyuka na ƙwarai. Wannan za ka samu annabawa duk sun haɗa wannan gabaki ɗaya. Hakanan salihan bayi managarta na Allah sun haɗa wannan. Abinda suke furtawa da bakinsu sai ya zama aikinsu ya fassara wannan. Shi yasa aka tambaye na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, cewa ma hiya khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, menene ɗabi'un manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Sai ta ce kana khuluquhul qur'an, ɗabi'un manzo alaihi salam shi ne alqur'ani. Duk abin da qur'ani ya ambata na ayi ko a bari, to manzo alaihi salam shi ne kan gaba a wajen ɗabbaka wannan. Wannan ta sa magabata da yawa suka ci nasarar kira zuwa ga Allah ta hanyar kyawun halayensu. Akwai Abdullahi ɗan Mubarak rahmatullahi ta'ala alai, wanda kun san ɗaya daga cikin magabata ne, in ban manta ba ya rasu 118 ko da 81, tsarinsa Imam Maliku ne haka. To akwai wani bai hude da yake makoci gare shi. Wannan bai huden da ya tashi zai sayar da gidansa, sai ya ce gidansa za a biya muƙaddara kamar a ce dirhami 1000. To gidan ƙimarsa misali dirhami 1000 ne, sai ce to shi 2000 za a biya shi. Duka dillalai da suka san kuɗin ƙasa, suka san ƙimar gidaje, suka ce wannan gidan naka, iyakar kuɗinsa shi ne dirhami 1000. Ya ce ai ya yadda. dirhami dubu kudin gidansa ne, dirhami dubu kudin makotaka da Abdullahi dan Mubarak. Bayhude ne yake ba da wannan shaida ga musulmi, yace bai taba ganin mutumin kirki irinsa ba. To an yi irin wannan din ga wanda daga cikin magabata wanda shi ma ba zan iya tuna sunansa ba, shi ma makocinsa ba musulmi ba ne, da ya tashi sai da gidansa bukata ta kama shi, sai ya faɗi ninkin kuɗin gidan. Aka ce masa gidanka bai kai haka ba, ya ce ina sane, kaza kuɗin gidan ne, kaza kuma kuɗin makotaka da wani, dan ban taɓa ganin mutumin kirki irinsa ba. Da labari ya je mishi wannan makocin nasa musulmi, sai ce to wannan kuɗin da ka faɗa zan kirgo maka su, kuma ka ci gaba da zama gidanka. Sai kalmar shahada. Kaga wannan shine kira zuwa ga addinin musulunci da ɗabi'u da halaye na ƙwarai. Mu yanzu ba abin da ya shafi makoci musulmi da ba musulmi ba, musulmin yana makotaka da makocinsa musulmi, a yi rashin sa'a ɗayan mai ƙaramin ƙarfi ne, buƙata za ta iya kama shi ta abin da bai wuce bahunsa minti uku ko biyar ba, da zai gyara katangarsa kar ta rushe, ya zo ya yi maula ya bara a wajen makocin ya taimaka masa, wallahi ba zai taimaka masa ba, sai ta yi masa kukan ai kasuwa ta tsaya yanzu don ai kaza kaza, amma da an ɗaga gidan shi zai saye shi, ya saye shi ya rushe haɗe da nasa. To yanzu dan Allah, idan musulmi ya yi wanda ba musulmi haka ba, ina daga kyawun musulunci, ya zo roƙon abin da bai taka kara ya karya ba ya gyara gidansa, ka ce masa babu kuɗi, ka ce masa halin da ake ciki zai kaza kaza, to kuma ya ɗaga gidan ka sai ka rushe ka haɗe da naka, to yaushe kuma kake da bakin ce masa ɗabi'un musulunci tausayi da hali na ƙwarai da taimako? Kaga wannan in ma ka faɗa to kai dai baka aiki da wannan. To shi yasa kina zuwa ga Allah ana yin sa bi lisanil hal wa bi lisanil maqal, da ainihin harshe na mu'amala na yau da kullum da kuma harshe na furtawa. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna kimar wannan, yace babu wanda yafi kyakkyawan kalma irin mutumin da zai zama da irin wannan sifa, ya kira zuwa ga Allah sannan ya aiki na ƙware, ya gyara wasu kuma shi ma dama gyararre ne, kamar yadda muka faɗa in so samu ne ka zama haka, ka zama as-salihul muslihu, nagari mai ƙoƙarin mayar da mutane nagari. Idan an kasa wannan to kada ka kasa zama as-salih, abu da yake bambara kai, ka yi ƙoƙarin gyarawa kai kuma ba gyararre ba. Allah ke cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Yanzu ka dunga umarnin mutane da abin da shari'a ta sani da hali na ƙwarai da da'a ga Allah, kuma ku sai ku manta da kawunanku, me yasa ba za ku hankalta ba? Duk da malamai a wannan gabar suna cewa ba sharadi ba ne sai mutum ya gama gyaruwa tif-tif sannan ya ce ya kira mutane zuwa ga addini, in haka ne wanda za su yi kira ba su da yawa, amma dai aƙalla a matsayinka na mai kira zuwa ga Allah, duk wani mummunan hali na ƙarara, duk wani sabo na sarari, a ce ka barranta daga wannan. Akwai gajiyawa ta ɗan adam, akwai kasawa ta ɗan adam. Mutum mai kira zuwa ga Allah ya yi wani kuskure wanda duk wani wanda yake mai adalci zai bashi uzuri, ba halinsa ba ne, ba haka aka san shi ba, amma Allah ya kiyaye a ce kai kana kira zuwa ga Allah amma kuma ɓatacce ne kai ta fuskar mu'amala, ɓatacce ne kai ta fuskar ɗabi'u, abubuwa na tunda Allah wadai kana faɗa cewa kada a yi a matsayi a ganka dumu-dumu. Akwai wani mutum da na san shi, Allah ji, ɗan musulmi har kirari ake masa, ana cewa malam wane ka sani kai sani ka shagala, sai ce ɗan kaɗan ne ai, malam wane kai sani ka take, sai ce ɗan kaɗan ne, ma'ana ya san ya take ɗin. To wannan inda yafi muni a wajen wanda ba musulmi ba. Su wanda ba musulmi ba suna fassara musulmi aikin su shine musulunci. Idan musulmi ya zo yau da wanda ba musulmi ba ya ci masa amana, yi masa rashin gaskiya, to abin da yake fahimta addinin naku shi ya koyar da wannan, sai ka saka masa kyaman kowane musulmi ba, sai ce duk kowa haka yake, kuma ai rashin sa'a kai ka cuce shi, wani bara gurbin musulmin ma ya cuce shi, kuma akai rashin sa'a wani ma haka, aka samu ku sai ce ina ai wannan addinin ba shi ba shi, tunda wane 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 duk musulmi ne sun cuce shi. To kaga anan kayi wa musulunci mummunan tambari, daga bangaren ka zai zama ainihin an ci musulunci da yake. To saboda haka lallai ka yi kokari ka gyaru akalla kenan, ko da kai baka kira wani ba. Allah subhanahu wataala ke cewa wa qala innani minal muslimin, kuma mutum sai ya ce ni ina daga cikin musulmi. Akwai wata matsala tunda mun zo kanta, shin ya halatta mutum ya ce ana mu'min ana muslim, ko ku akwai alama ta tazkiya mutum ya ce ni mu'mini ne ni musulmi ne? Ya halatta mutum ya faɗi wannan, ko ku sai ya yi togaciya ya ce ana muslimun insha Allah, ko ana mu'minun insha Allah? Tattaunawan malamai ta yi faɗi a wannan gabar. Akwai athar na Ibn Mas'ud wanda ya kyamaci mutum ya nuna cewa ana muslim ana mu'min. To sai dai malamai sun yi fassara, Ibn Hazm a cikin littafinsa Al-Fisal yake cewa abinda Ibn Mas'ud yake nufi da wannan, mutum ya nuna shi cikakken mumini ne 100%, cikakken musulmi ne 100%. Wa yake da kamala a wannan fagen in ba annabawa ba? Ba wanda zaka ce yana da kamala ta fannin imani ko musulunci sai annabawa. Ni da kai sai dai mu zamo rabi da rabi, wani ya samu 30 a cikin 100, wani ya samu 50 a cikin 100, wani ya samu 60 a cikin 100, wani ya kokarta ya samu 70-75 a cikin 100. Amma dai a ce kai mumini 100%, musulmi 100%, to wannan abin yana da wahala kwarai. Sai yake cewa amma in ka ba da labari da halin da ka sani a yanzu kai, cewa ni musulmi ne ni mumini ne, abinda ka sani a yanzu kana kan imani da shika-shikan nan nasa guda shida, iya fahimtar ka, to kana iya kokarinka. Musuluncin nan da rukunansa guda biyar, kana iya kokarinka ka faɗi wannan ba dan tazkiya ba, to wannan babu laifi. Saboda Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kuma aya ta ce qulu amanna billahi, kaga cewa amanna billahi shaida ce ta imani. Dan su masu wancan ra'ayi na cewa ba za a ce musu, kace to in ka ce kai mumini ne to sai ka ce kai dan aljanna ne ma kai sai. Ibn Hazm ya ce a ba haka abin yake ba, domin shi imani yanzu kana da tabbacin kana kai, kuma zaka roki Allah sabati zuwa ƙarshe. Amma ita aljanna ai baka san da me zaka cika ba, shi yasa ba zaka yi maka garantin aljanna ba. Amma zaka iya cewa ni kam abinda na gamsu da shi, ina kan imani da musulunci ya zo da shi, da shari'a ta zo da shi, ko kuma in na mutu a wannan halin, to ina fatan shiga aljanna Allah. In ka faɗi wannan ba kai laifi ba. Amma ka tsarkake kanka ta fuskar tazkiya, shine abin da ya nufin bai dace ba. Ina fata mun gane. Mai tafsiri da aka ce wa man ahsanu qawlan, sai ce ai la ahada ahsana qawlan, babu wani wanda yafi kyawu gazance mimman da'a ila Allah, kamar mutumin da ya kira zuwa ga Allah bi tauhid, ta hanyar kadaita Allah. Wa amila salihan, yi aiki na kwarai. Wa qala innani minal muslimin, yace kuma tabbas ni ina daga cikin masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala. Yace ai kana zalika ibtihajan bil islam, mutum ya faɗi wannan saboda farin ciki da addinin musulunci, ma'ana farin cikin da Allah ya dora shi a bisa musulunci, saboda wannan abu ne mai tsada. wallahi bawan Allah in ka ganka musulmi mumini gode ma Allah abu ne mai tsada wanda ba a siya da kudi ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahadikum ya ku bayina gabaki dayan ku patattu ne sai wanda na shiryar da shi to ku nemi shiriya ta sai in shiryar da ku to saboda haka abu ne wanda ya kamata mutum ya farin ciki wa farahan bihi yana mai fara'a yana mai farin ciki da musulunci wattikhadan lahu dinan yana mai rikon addinin musulunci a matsayin addini sai mai tafsiri ce wal ayatu ammatun ita wannan ayar gamammiya ce limanis tajma'at lahu tilka al-awsaf as-sifat ga wanda waɗannan sifofin suka cika gare shi kun ga da'a ila Allah dai kenan wa amila salihan biyu kenan wa qala innani minal muslimin to wannan sifofin duk wanda suka cika tif tif gare shi da shi ake dan binni ne dan kauye ne mai shi ne mara shi ne to ba a ware kowa ba wanda duk ya cika wannan sifofin sai malam yace walid da'awati ila Allah maratib kira zuwa ga Allah yana da matakai sai yace al'ula mataki na farko da'awatul anbiya'i alaihimus salatu wassalam ila Allah ta'ala kira zuwa ga Allah da annabawa suke yi bil mu'jizati wa bil hujaji wal barahini wa bis sayf annabawa suna da wannan matakan guda hudu kira zuwa ga Allah da mu'jizozi mu'jiza da Allah yake ba annabawa shine Allah ya girmama annabi da wani abun da baka isa kai masa fito na fito akan wannan abu shine mu'jiza annabi yayi wani abu wanda kaman yana cewa kai ma in ka isa kai dan ka nuna matsayi ka kun mutum ba zai iya ba mun sha bayani a wannan gabar cewa khawariqul ada malamai sun zana su guda takwas akwai al-irhas shine shimfida da Allah yake yi wa annabawa kafin annabtaka kaman yanda manzo alaihi salatu wassalam kafin a so mai masa wahayi ga jimare yana masa innuwa duk inda ya tafi alaihi salam kai da ganin wannan to ka san akwai wani shiri na musamman da Allah ya masa to sannan sai ita mu'jiza wanda Allah yake wa annaba kowane annabi akwai mu'jiza da Allah subhanahu wataala ya bashi kun ga annabi Musa Allah bashi mu'jiza ta sanda wanda babu abinda ake ji da shi a lokacin fir'auna irin sihiri da dabu duk wanda ya cinye a wannan bangaren to ya kada kowa annabi Musa alaihi salam ya zo da abinda yake kama da sihiri amma ba sihiri bane ya gama da sihiri ya murkushe shi wannan shine abinda ya faru karan da suka yi tsakanin shi da sahara annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi mu'jizozi shi ma annabi Musa da faɗa ba wai wannan kadai bane ba mun zana tun da muka ji suratul a'raf Allah ya bashi mu'jizozi wanda Allah subhanahu wataala ya zana su arsalna alaihim tufana wal jarada wal qumana wad dafati'a wad dama ayatin mufassalat sannan kuma kafin wannan walaqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqasin min athamarat kaga in ka hada bakwai kenan sai kuma al asa wal yad kaga sun zama tara walaqad ataina musa tis'a ayatin bayyinat duk kowace daga ciki ya kalubalanci banu isra'ila da ita annabi isa Allah ya hore masa warkar da marasa lafiya rashin lafiyar da ba a taba sanin za a warke ba ba ma wannan ba ya taba kabari dan cikin kabarin ya fito to manzo alaihi salatu wassalam Allah ba shi mu'jizozin da ba za ka iya lissafawa ba akwai malami da ya ambaci sama da 4000 wannan shi ma dan abin da zai iya kalatowa ne amma mu'jiza ta kololuwa a wajen manzo alaihi salam shine alqur'ani wanda aka kalubalanci Qurayshawa da suke ji da harshe da zalaka da fasaha cewa fa'atu bi suratin min mithlihi sura guda ɗaya ma ku kawo ku tankucin alqur'ani suka kasa banda wannan takfiru ta'am nab'ul ma duk Allah ya manzan Allah wannan abincin da bai wuce na mutum biyu ba ko mutum uku manzo Allah salamu ya taba wannan abincin daruruwan mutane su ci su tafi su bar shi kaman ba a taba ba ruwan da bai wuce alwalan mutum hudu ko biyar ba manzo Allah salamu ya sa hannu a cikin wannan ruwan aga ruwa yana kulkulowa ta yatsunsa daruruwan mutane su alwala su sha su zuba a mazuban su wannan ruwan ba zai kare ba koga wannan duka mu'jizozi ne wanda Allah ya yi wa annabawa dan a nuna cewa su ba ga magarin mutane bane ba wasu mutane ne na musamman da Allah ya zaba saboda manzanci bayani akan mu'jiza yana da yawa sannan wabil hujaji wal barahim sannan Allah ya ba su hujjoji da kuma dalilai qur'anin nan cike yake da hujjoji cike yake da dalilai da suke nuna Allah ne aiko manzon Allah zai fadi abu a sama a daga kai a ga wannan abin ya fadi abu a ƙasa a ganshi ikitarabati sa'atu wan shaqqal qamar mushrikan quraisha suke ta in kai annabi ne watan nan ya dare biyu ya bangare ya fadi in kai wannan munyi take annabi ne manzo alaihi salam ya roki Allah kuma Allah yayi amma ina wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir tunda Allah bai so su da shiriya ba suka ce ina ai wannan dabo ne sihiri ne suka ce ku fita bayan gari baki da suke shiwa da kauyuka ku tambaye su wannan abin da aka yi mana rufa'ido su ma sun gani duk bakon da aka tare dogon tafiya kun ga wani abin mamaki a shekaran jiya ko je sai ce eh wallahi wata muka ga ya dare ya fado wani ma daruruwan mulamulai a tambaye shi sai eh mun gani sai suka ce sihirun mustamir ai daban nasa ba inda bai zai ba a duniya ya kara ne ko ina dan a gane shiriya ta wanda Allah ya so da shiriya ce saboda haka Allah ya ba annabawa irin waɗannan hujjoji da dalilai sannan kuma wa bisayf sannan kuma an ba su amfani da kansaka ne addinin musulunci farkon abin da yake so yana farauta hankalinka ka zo gare shi addinin musulunci bai so tun da farko alakuce ma hanci ballantana akai ga marinka ballantana akai ga duka sai lokacin da mutum yace shi ba zai yi musuluncin ba kuma yana ma ja da musuluncin ya daura damara a fafata to nan musulunci sai nuna masa shi ba kan wallasa bace mun sha fada addinin musulunci da da'awa ya yadu wanda suke so su ci zarafin musulunci sai suke ci addinin musulunci ya yadu da kaifin kansakali da tsinin mashi wannan ba haka bane addinin musulunci da da'awa ya yadu ka tambayi tarihi lokacin da aka yi sulhun hudaybiya kafin sulhun hudaybiya musulmi a makka yana boye imaninsa kana so ka sheda ma wani musulunci ka kira shi kana tsoro daga cikin sharuɗan wannan sulhun a kyale kowa ya addininsa kuma duk wanda yake so ya shiga wani addini kada a tsangwame shi ka tambayi duk malaman tarihi ba a taba samun shiga musulunci kaman wutar daji ba irin bayan sulhun hudaybiya yadda sahabbai aka sake musu mara suka yi ta da'awa suka yi ta kira zuwa ga Allah kansakali ana daga shi ne ga mutum ɗayan biyu ko dai wanda ya zo ya daga nasa kansakalin ga musulunci da jama'ar musulunci to musulmi ba za su zauna a lakuce masu hanci a dunga karkashe suna kallo ba shi yasa in kun kalli ayoyin Qur'ani abinda ma Allah ya fara faɗa sai ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga wanda ake yaƙarsu ana zaluntar su to yanzu Allah ya ba su dama kuma shi mai ikon taimaka musu ne kafin wannan ayar a karkashe musulmi a cutar da su a kwace dukiyoyinsu ba wanda yake mai da martani sai da Allah ya yi musu izini sai wato duk wanda ya taba ku kuma ku taba shi to duk lokaci in ka kalli yaƙe-yaƙen nan fara daga yaƙin badar asali ba yaƙi aka fita ba manzo alaihi salatu wassalam mun sani da shi da sahabbansa sun yi hijira daga makka zuwa madina dukiyoyinsu suna makka an danne su an yi rubuta ciki a kansu to lokacin da suka ji labarin ƙurayshawa sun yi fataucin kayan abinci daga sham zuwa makka suka yi shawarar bari mu tare su mu kwaci wani abu daga cikin dukiyoyinmu da suka danne kun ga ashe fitarsu ba da niyyar yaƙi ba ne sun fita domin karbo wani abu na dukiya to amma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara cewa sai an yi yaki domin a raba gardama shi yasa Allah ya ce wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum Allah yake nuna wa manzo alaihi salam cewa lallai akwai wani abin da za ku fuskanta nan gaba ko dai ku tari kaifin kansakali ko kuma ku karbi wata dukiya ta ku manzo Allah dai ba sahabbai labari sai suke ta fatan to su dai Allah ya sa ba yakin za a yi ba su dai Allah ya sa dukiyoyin su za su karba a cikin ruwan sanyi shine Allah yake cewa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum ku abinda kuke ta fata inda babu tsinin kaya inda babu wata matsala ya zama shine naku to amma yadda kafirai suka rena manzo alaihi salam suka rena musulunci suka rena sahabbai Allah sai so ya nuna musu cewa manzo Allah da sahabbai fa ba kan wanda sa bane sun fito ba da shirin yaki ba su kuma wancan sun fito su kusan mutum 1000 nan mutum 300 da yan kai ba su wuce 10 ba sun fito ba da shirin yaki ba amma Allah ya sa 300 nan kai kacakata da waccan 1000 aka kashe mutum 70 aka ribance 70 kaga dan an nuna musu musulunci yana da karfi yana da isa yakin Uhudu har gida aka zo manzo Allah ba shi tashi zai ba su suka zo da nufin markade Madina a nike ta ta zama tarihi Allah subhanahu wataala ya kaddara abin da ya faru ya faru Ghazwatul Ahzab shi ma dai kafiran suka tako suka taho Madina to ma'ana duk wani yaki da zaka ji to zaka ji cewa manzon Allah aka tsokana ko kuma yaji ana shirin za a zo a kawo masa farmaki ba na jin cewa yanzu kai dolancin ka ya kai kana bacci a ce maka aiwa ne yana nan ya tara yan daba kawai jira yake ku shiga bacci ya zo gidanka kai da iyalanka gabaki ɗaya sai yanka ku ba na ji wautarka ta kai ka ce ai shi ke dan bari in yi bacci na akalla dai ka gudu ka bar gidan in ba za ka iya samun masu taimaka maka ba ko to shi kaga musulunci tunda ba dolan addini bane yaushe ne kuna ji mutane suna shirin kawo muku farmaki kuma ku kwanta ku yi bacci kada ba zai yi ba to abinda nake so in ce daga kan sakali a musulunci lalura take sawa ai magauta addini kullun abinda suke daukan musulmi yan ta'adda yan fashi da makami yan a kashe a kwashe dukiya wannan shine rubuce-rubucen magauta addini wanda ba san mai tarihin addinin musulunci ba to saboda haka wannan abuwa da aka zana shine hurumin annabawa ta fuskar da'awa sai yace wa hadhihi al-martabatu lam tattafiq li ghayri al-anbiya wannan matakai da aka zana ba su hadu akan duk wani wanda ba annabi ba annabawa su ne wannan abuwa suka cika a wajen su cif-cif sai yace wal martabatu thaniya mataki na biyu da'awatul ulama'i ila Allah ta'ala kiran da malamai suke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bil hujaji wal barahini faqat da hujjoji da kuma dalilai duk wani malami da zai kira zuwa ga Allah a masallaci a kan minbari a wani majalisi qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu shi abin da zai ta faɗa ba wani malamin da zai zo ya danka sakali ya ce dole sai kun yi duk abin da nake faɗa in ba haka bai dauki mataki akan ku a'a kawai abin da zai isar da sakon Allah in ya isar ya riga ya sauke da wayinsa sai ce wal martabatu thalithatu mataki na uku da'awatul mujahidina fi sabilillahi bisayf kira da mujahidai suke yi zuwa ga Allah da kaifin kansakali kamar yadda muka faɗa a tura sojoji musulmi da makamai ga wanda suke lakuce hancin musulunci ko aka ji suna shirya wa musulunci kutungwila to wannan aikin mujahiduna ne sai malam yake cewa fahum yujahiduna al-kufara su suna yakan kafirai hatta yudkhiluhum fi dinillahi wa batihi har su shigar da su a cikin addinin Allah da kuma yi ma Allah subhanahu wataala biyayya sai ce wal martabatu rabi'a mataki na hudu da'watul mu'minina ila salah kira mu'minai zuwa ga sallah fa hum aidan du'atun ila Allah ta'ala ay ila ta'atihi ma'ana ladanai su ma masu kira ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga da'arsa duk lokacin da ladani yace hayya ala salah hayya ala salah ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi gaggawa zuwa ga sallah hayya ala falah hayya ala falah ku yi gaggawa zuwa ga babban rabu to wanda suka san kimar addini wallahi Allah shi ya san me suke ji a cikin zukatansu in sun ji wannan kalmomin daga cikin magabata akwai wanda da ya ji ladani ya ce Allahu akbar me ma'anan wannan Allah shine mafi girma wallahi akwai wanda yayi haka zai sa zare a kofar allura sai ya ji ma'ana girman Allah yafi wannan sa zaren a kofar allura wani makeri ne ya daga guduma sai buga idan ki bakin karfe sai ji an ce Allahu akbar sai ya ji Allah yafi wannan aikin nawa girma sai ta tafi masallaci to irin waɗannan ba za ka iya lissafi akan su ba shi sa shi wanda ya san girman Allah kiran sallah zai yanke baccinsa kiran sallah zai yanke ganinsa kiran sallah zai yanke duk wani abin da yake so ya shirya na duniya domin an ce Allahu akbar kuma saboda wato wata balaga ta musulunci da aka ce Allahu akbar Allah shine mafi girma sai aka ba kalman a bude ba a ce mafi girma daga kaza ba da cewa akai Allahu akbar min at-tijara Allah yafi kasuwanci girma aka tsaya nan sai wani ce to kaga banda sana'ar hannu banda karatu banda tattaunawa banda kaza kawai sai aka game aka ce Allahu akbar ma'ana akbaru min kulli shay shi yasa daga cikin jinsin mutane guda bakwai wanda manzo alaihi salam ya ce Allah yana inuwance su a inuwarsa ran da babu wata inuwa sai wannan akwai rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa an rataya ta da masallatai duk abin da yake kiran sallah kawai yake jira wani kam ana gama azhar ya je zai dan kwanta sai ya ce kai wai wannan ko agogon sai ya gudu ya zama muka azhar saboda me yana ganin za a takura masa wani kuma shi farin ciki yake kana cewa ta hukuma ga babban rabo dan Allah ya kake zato yanzu a cikin masallacin yanzu kun ga wa'azi muke ji Allah ya kiyaye da za a ji wata lasifika za ta wuce a nan ana cewa ga mota cike da kuɗi gwamna ya ce duk wanda ya fito 5,500 ina jin a cikin masallacin nan wanda zai rage tare da mu sai dai ko malam bai tafi kiman sani ba to amma dai na san dai wani dai in Allah ta yi kishi a can baya baya da baki ba gaba gaba ba to in yi kamar zai tafi ban daki in yi wuce shi kenan ma'ana duk abin da yake da kima a wajenka da an kira ka zuwa gare shi da sauri za ka tashi to shi ya sanya ashe su ma ladanai masu kira ne zuwa ga Allah ko ba komai a ce an kira ka zo kai gani da Allah dan Allah wannan karamin abu ne yanzu kana zaune kana dan jin bacci sai wani ya ce wani ko da yake kana dan gangare dama kawai ina so ne mu je za ku gana da mai martaba sarki ya shirya karɓar baki ko kodai ka to ci gaba da bacinka su ta ainawar da ke mai girma gwamna dai dama yake kira wata liyafa aka shirya to amma na ga har za ka dan kwanta to ba ku mai a su ta a tsahaba tsaya saboda mai babban magana ta taso to yanzu kuma kai gani da Allah fa haba bawan Allah ni na tabbatar wallahi da za a ce kana da matsayin da duk wata ba duk lokaci ba duk sati ba a ce duk wata kana da gane daga kai sai mai martaba sarki ba wanda zai sani duk wata kana da lokacin gane da mai girma gwamna ko shugaban kasa don Allah zaka ji kanka kuma in wannan lokacin ya kusa wani irin shiri kake da tanadi to balla tana a ce matsayinka ya kai wani babban mutum zai kira ka ku yi gane so biyar da kai sai shi so biyar za ku yi gane don Allah ba za ka gaci masu kamara ba in za ka samu dama kuna gane ana dauka a haska wani ne fashi da wani suke gane kuma wallahi matsayinsa ba so biyar suke a wuni to amma kai ba ka ji komai gane da Allah wallahi ya kamata ka ji girman wannan girmama ka Allah yi ya ce ma ka zo a kira ka ka zo mu gane lokacin da kake sallah ba shamaki tsakanin kai da Allah ba shamaki tsakanin kai da Allah an bude ma komai an ce maka ka iso ashe an girmama ka to shi yasa ashe su ma ladanai ba kananan masu da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala bane to sai kuma Allah subhanahu wataala yace
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
الله أكبر wannan ayoyi suna da saukin karantawa suna da dadi a kunnuwa amma dabbada su wallahi nake fada mana ba wai ga magarin mutane ba ba irin mutane bai ba malamai wallahi sai wani da wani wallahi sai wani da wani yan kadan ne masu iya sifantuwa da wannan sifofin da zamu karanta amma in kana jin suna da sauki bari mu taho da su ka dora kanka a sikele ka je a kake Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummuna da abu mafi kyau in har kai kokari kai wannan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu sai a wayi gari wanda tsakaninka kai da shi akwai gaba ba ga maciji da juna ka annahu waliyul hamim sai ya zamo kaman aboki mai zazzafar soyayya abinda Bahaushe yake cewa aboki na kudda kudi amma Allah sai ya ce wa mayulaka ba kowa ake masa gamdakatar a bashi wannan halin ba illa alladhina sabaru sai wanda suka yi hakuri akan abin da ransu baya so amma su danna shi su tursasa shi wannan abin wa ma yulqaha babu wanda ake ma wannan gamdakatar a bashi wannan illa zu hubbin azim sai wanda yake mai babbar rabo sai wanda rabansa ya kai a dunga nuna shi da yatsa saboda girma to bari mu zo mu ambata abinda malamai suka dan ambata daga ciki Allah subhanahu wata'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba kai da kanka yanda ka ji sunayen su da bambanci to hakanan sifar su take da bambanci hakanan kuma sakamakon kowanne yake da bambanci tunda Allah ya ce ba za su taba zama daidai ba to babu wanda ya isa ya daidaita su me ake nufi da alhasanatu me ake nufi da asayyatu zaka ga malamai sun yi kokarin kawo meye kaza kaza amma malamai mafiya suka ce a bar kofar a bude a bar ayat ta hade duk wani abin da ya amsa sunan wannan bangarore wasu suka ce da'a da kishiyarta ba za su yi daidai ba hakuri da kishiyarsa ba za su yi daidai ba adalci da zalunci ba za su yi daidai ba
duk suka kawo abu da yake kishiya da kishiya amma kamar yadda na faɗa ka ba ayar ma'ana mafi fadi abinda kai kanka kokolwarka ba za ta iya hararo shi a lokaci ɗaya ba to tunda mun gamsu da wannan gaba kikkiawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba to dole ne sai an yi maka daya ko a yi maka kikkiawa ko a yi maka mummuna duk mutumin da ka zauna da shi bawan Allah ka sani wallahi in dai ba mala'ika bane sai ya maka daidai sai ya maka ba daidai ba matar da kake aure dan da ka haifa abokinka na kud da kud dalibinka malaminka makocinka abokin harkarka kada ka taba dauka dan ka ga mutum biyu ka gansu shekarar da ta wuce suna dasawa bana ma suna tare baɗi ma shekara goma da ta wuce 20 da ta wuce duk an san su tare wannan ba shine ma'anan ba sa saba wa juna ba ba shine ma'anan kowa daidai yake wa kowa ba ɗayan biyu ko dai kowanne zai yi ma kowanne daidai wani lokaci kuma sukan yi wa juna ba daidai ba amma sai a danne a yi haƙuri a haɗe dauɗa gora a ciki ake shanye ta ko kuma ɗayan shine mutumin kirki mai haƙuri a yi ta yi masa ya haɗe ya ji ya kaman bai ji ba ya gani ya kaman bai gani ba ba a taɓa zamantakewa da za ka ce komai sai an maka yadda kake so ba zai yi ba shi yasa ita wannan aya Allah ya kawo ta ko kuma makamanci ta irin wannan jerin a cikin surori guda uku Allah ya kawo irin wannan a cikin suratul araf ta suratul araf Allah sai ce khudhil afwa wa amur bil urfi wa rid anil jahilin ku duba wannan gabobin na farko khudhil afwa malamai sun yi ma wannan aya fassara ko dai khudhil afwa ka riki dabi'a ta afuwa da yafiya da haƙuri in aka yi maka ka jure ka haɗe ka haƙura shi ne ma'ana ta farko ko ko khudhil afwa ka karɓi abin da ya sauƙaƙa na daga ɗabi'un mutane kada ka kuskura ka ce za ka yi mu'amala da wanda sai ya maka tip-tip ka wahalar da kanka shi yasa wani mai hikima ke cewa man talaba sadiqan bila aibin asha bila sadiq wanda duk yake son abokin mu'amala wanda ba shi da aibu ba zai masa ba daidai ba to sai dai ka rayu baka da aboki dan ba mala'ika za a sauko maka ba to Allah sai ya ce ka karbi abin da ya sauƙaƙa na daga ɗabi'un mutane ma'ana wani abin da ya kamata ya yi min ɗabi'a mai kyau 100 bisa 100 sai na samu 10 a cikin 100 yi haƙuri da 90 ɗin karɓi 10 a raka a tafi wata ran ƙila ɗan ƙara ma ɗaya wata ran ya ƙara maka 2 ko kuma ya tsaya daga nan to a tafi a haka kai ma wala Allah ba yadda yake so ba kake masa kada ka ce dole ba za ka ga wani aibu a wajen matarka ba kada ka ce ba za ka ga wani aibu a jikin mahaifinka ba kada ka ce ba za ka ga wani aibu a jikin ɗanka ba ko aboki ko makwace wallahi ka wahalar da kanka in dai manzo alaihi salatu wassalam iyayenmu matansa radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in za su yi masa abin da ba daidai ba kun manzon Allah ya haƙura to kai asuwa wauta ce ka ji mace yana cayo mata in ka saki fuska an rena ka za su yi yau har yaushe Allah gafarta ma sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya shigo ya ga manzo alaihi salam ya zauna ya yi jigon sai ka taya ma'aikin Allah sai ya ambaci sunan matar sai ya ce wance muka ɗan samu saɓani sai na je haka in ɗan kamo ta mu yi raha ta yi haƙuri sai ta sha kuma ta juya ta bani baya manzo alayhi salam sai ya ce hunna hauli
yau
wa'annan da kake gani su ma zaman da muke kenan yanzu ashe ko da akwai gidan da za a ce face face to shine wannan gidan mafi daraja a bankasa manzo alayhi salam yake ce mana Aisha idan muna dasawa na sani idan mun samu sabani na sani tace ya kake gane maikin Allah yace ai idan muna dasawa in zaki rantsuwa sai ki ce wa rabbi muhammad amma da an samu akasi sai ki ce wa rabbil ka'aba sunan na sama alayhi salam ba za a fada ba to kai asuwa ka ce sai amma 100% kai ma ba kai kowa 100% ba in ka ce kara kake kai ma an karanta ma to shi yasa Allah ce khudhil afwa sai ya ce wa'mur bil urfi kuma kayi umarni da abin da shari'a ta sani to amma ba kullun za a samu mutumin kirki ba sai Allah ce wa'rid anil jahilin ka kauda kai daga mai aikin wauta duk wanda zai maka aikin wauta to ka kauda kai domin ɗayan biyu ko dai yayi maka aikin wautan nan da gangan da niyya yi so yake fusata ka to da ka nuna ka fusata yayi farin ciki sakonsa ya isa shi yasa wani mai hikima ke cewa idza naqa'a safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in khallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama dan yamutu idan wani wawa yi maka wauta to kada ka amsa masa idan ka amsa masa ka faranta masa ya samu yadda yake so dama zarafin ka yake so ya ci dan ranka ya bace to ka fusata shi ke dan ya samu yadda yake so wa in khallaitahu in kai ko biris da shi kaman Allah bai yi shi ba kamar dan ya mutu to bakin ciki ma sai kashe shi yau yayin rashin mutunci kai kaman baka gani ba gobe rashin mutunci sai ma ka kalle shi ka karbe shi fuska bibiyu kai wane kwana biyu sai ce wai yanzu mutumin nan duk abin da nake bai sani ba wato yanzu duk aikin banza yake a shi tsawon lokacin nan to amma wa ke iya wannan sai wani da wani to Allah sai ya ce wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah wannan zamu zo akai ita wannan aya sannan a cikin سورة المؤمنون الله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون من أدم كينا كتنك دي ممونا دا أبو مفي كو دو ممو من سن أبين سكين سفن تاوى تو أما شي شيطاني ونمبر ذات كيشي با شي ذاك بيو دا تيوى وقر ربي أعوذ بك كما يند نما وإما ينزغنك to Allah subhanahu wataala yake cewa ka tunkuɗe wato idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe mummuna da abu mafi kyau bayan Allah ku duba balagha qur'ani a larabci akwai alhasan akwai alahsan akwai alhasanatu akwai alhusna in ka ce alhasanu kyakkyawan abu in ka ce alahsan mafi kyau to idan aka tashi aka ce maka ka tunkuɗe mummuna da mafi kyau to in har ka daure kai wannan tunkuɗe mummuna da kyakkyawa zai maka wahala kun bai mutum gane ko ba ku gane ba misali mutum ya maka mummunan abu sai ka ce wa sai ka kira shi ka ce wane abin nan da kai min ban ji daɗi ba amma na yafe maka ita fiyarka yanzu kaga ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa to sai maka ba daidai ba sai ka kira shi ka ce wani abin nan da kai mun ban ji daɗinsa ba na yafe ma in gwaga miliyan ɗaya ka je ka ƙara jari yanzu da na farkon da na biyun wanne yafe na biyun kaga yanzu ya tunkuɗe mummuna da mafi kyau to idan har mutum in yi maka laifi in ka yafe masa ma zaka kawo wata kyauta kai masa to ashe ba zaka kasa yafe ya ba ko kabo ba to wannan shine hikimar Qur'ani sai a dora ka a bisa abu mai tsanani mai wahala yanda idan ka daure ka yi shi to wannan kasa da shi kun ba zai maka wahala ba to shi yasa sai aka ce idfa billati hiya ahsan malamai suka ce to a wajen mayar da mummuna mutane aji ne akalla guda hudu na farko na kololuwa a wajen Allah su ne wannan a yi maka mummuna sai ka saka da mafi kyau ma'ana bayan ka yafe sai kuma ka zo kai wani alheri kai wani tagomashi to Allah ya fi son ƴan wannan aji abu na biyu shine mutun ya yafe bai yi wani alheri ba wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah kaga anan wannan ayata ambata mana wannan matakin guda uku aka ce wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mummuna sakamakon mummuna shine mummuna irinsa kai baka da hakuri baka da juriya baka iya yafiya ba to idan an maka abin da ba daidai ba kai iya shi kada ka kuskura ka tsallaka yazo ya ce maka wani baka da kirki sai kaga ba za ka iya hakuri ba to kai ma ka ce kai ne baka da kirki sai ka tsaya nan kada ka ce baka da kirki mutumin banza a'a to yanzu kuma ya biyo ka bashi ya biyo ka bashi to Allah sai ya ce faman afa wanda yayyafiyar an yi maka mummuna ka daure baka mai da mummunan ba amma dai kai shine gezinka afuwar ita kadai zaka yi to madalla da wannan to wa aslaha kuma sai ya zamo ya ƙara nuna hali na ƙware kamar misali da na kawo bayan yafiyar kuma sai ya zo yayi wani halin girma to wanda yayi wannan Allah ma sai ya ce fa ajruhu 'ala Allah wato ba ma sai kawai Allah zai saka masa ba a'a ladan sama na musamman ne yana wajen Allah subhanahu wataala kai ka san yanzu ko ma'aikata ne a ce wani mai gida mai kuɗi ya sa ma'aikata aiki su ɗari sai ya zo ya ce a sallame 99 kowa aka ba shi sai ce to amma kai wane mu za mu baka ladanmu mu da kanmu ai za ka ji cewa kai ma ba ƙaramin mutum ba ne to me yasa irin wannan abubuwan da Allah yake ba mu shawara in mun aikata za mu zamo manyan mutane wajensa kuma ba za mu iya ba to Allah subhanahu wataala sai yake cewa idfa billati hiya ahsan kai ka tunkuɗe mummuna da abu wanda yake shine mafi kyawu mafi kyawu a kowane jinsi akwai bangarensa a kowane jinsi akwai abu wanda yake shine mafi kyawu domin kowace mu'amala akwai abinda inda an yi maka kaza zaka ji mai kyau ne Hassan Basri rahimahullahu ta'ala aka zo aka bashi labari wani ya zauna yana ta zaginsa yana zubar da mutuncinsa Hassan Basri sai ya tara wa'ansu abubuwa na karamci na tukuici na mutunci sai ya aika masa kiga abubuwa sun yi yawa ya taso da kansa ya ce akramakallahu nayi wata kyauta na gani ka surguma sai ya ce wallahi tukuici ne ji ne kana ta yi min kyautar ayyukanka na ƙware to shi yasa na baka tukuici gaya min idan gobe zai koma ya sake irin wannan ba zai koma to malamai a nan sai suka ce hikima da ta sa aka ce a maida mummuna da abu mafi kyau in dai mutum yana nan a bisa ɗabi'a ta ɗan adam to kun shiga wasan 'yar ɓuya ya zamo ka zamo surukinsa daga nan ya sanya maka rashin mutunci rashin mutunci na ji da fada kai kuma sai kai masa mutunci kuma musamman ka duba abin da yake da tsananin bukatar sa sai ka bashi kuma kila kace aje a cigaba da abin da yake kada fasa ai an riga an gama wallahi akwai wanda ake ba da labari mazaunin kauye ne ka san wani sai ya zama musiba biyu ga talauci ga mugun hali to shi ga bakin talauci ga gaba yake ta gaba da dan uwansa an yi din yadda za a sulhunta sai yake yatta to kuma Allah ya taimaka hatta gonan nan ta noma bai da ita sai shi wancan da ake gaba da shi din wata sai je ya same shi yace wani naji cewa kana aran gona ka san gona ta ta waje kaza to na baka ita aje a noma amma dan Allah gaba kada fasa ba dan ka daina ba sai fadi yace dan Allah da tuba sai ko ba tuba da dukkan an yi banbaki ya ki bari to amma yanzu abu dai yasa ya zuba da makaman nasa an nuna bin lokaci an sake nuna ba za mu take ta abin da muke daidai muna fata Allah ya ba mu lada abin da muke kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.